Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lasafiya da fatan kun muni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Laraba 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden da sakatare jiran na kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg suna birnin Warsaw a yau Laraba don halartar taron kolin kasashe tara na Bucharest. Yau Laraba Fafaron Francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da Rasha ta yi wa Ukraine. Haka kuma za a ji cewa Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka.
Tsakanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin na yanzu kuma, yayin da kotun kolin Najeriya ta dage sauraron karar da wasu gwamnoni suka shigar kan batun wa'adin sabon kuɗin naira, za ku ji halin da ake ciki. Haka kuma za a ji irin gudunmawar da muryar Amurka take bayarwa domin tabbatar da an samu gudanar da zabe ba tare da yin bambanci lokacin zaben ba.
Zancen rana ba, ba zancen ruwa ba, ba zancen iska ba, duk baya hana su fita su je su kada kurkunsu. Wasansu ma an gaya miki da kwando suke tafiya da kayan abincinsu a hannu.
Daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. To kafin duk waɗannan ga Sarfilu da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sakatare jiran na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg suna birnin Warsaw a yau Laraba don halartar taron kolin kasashe tara na Bucharest, kasashen da ke gabar gabashin NATO da suka hada da Bulgaria da Jamhuriyar Czech da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da Slovakia. Wannan rukunin da ba a san shi ba, wani shiri ne da shugaban Romania Klaus Iohannis da shugaban Poland Andrzej Duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin kungiyar NATO don tallafa manufofin kungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin Baltic da Bahar Maliya. An shirya Biden za ta sake tabbatar da kudirin Amurka na tsaron kungiyar da ake kira B9, wanda mambobinta suka shiga kawancen soji bayan kasancewa karkashin ikon Rasha a lokacin yakin tacar baka, kuma yanzu suna kallon burin fadar Moscow ya haifar da damuwa. Yau Laraba Fafaron Francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da Rasha ta yi wa Ukraine. Da yake magana a lokacin taron sa na mako-mako, Fafaroman ya kira rikicin yakin da bai dace ba na rashin tausayi. Fafaroma Faransa da ya sha yin kira da a samar da zaman lafiya tun bayan da Rasha ta tura dakaranta zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun bara, kwana ɗaya kafin mamayewar, ya buƙaci dukkan ɓangarorin da su guji wani abu da zai sa mutane su ƙara wahala, kuma ya ce barazanar yaƙi ta sa baƙin ciki a zuciyarsa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Talata ya zargi ƙasar Rasha da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin Kherson da ke kudancin ƙasar, bayan harin makami mai linzami da ya sanadin mutuwar mutane 5 tare da jikkata wasu 16. Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka. Jill Biden za ta mayar da hankali ne kan ƙarfafawa mata da matsalolin da suka shafi ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addabi sassan nahiyar. Jude Vermont, babban darakta mai kula da harkokin Afirka a kwamitin tsaron ƙasa, ya faɗa mani ma labarai da safe jiya Talata cewa ziyarar Biden ta gini ne akan taron shugabannin Amurka da Afirka na bara, kuma a matsayin wata shaida da ke nuna yadda shugaba Biden ya alƙawarin cewa Amurka na da alaƙa da nahiyar baki ɗaya. da wannan ziyara Jill Biden ta kuma zama uwar gidan shugaban kasar Amurka ta farko da ta ziyarci Namibia tun bayan da kasar dake kudancin Afirka ta sami yancin kai a shekarar 1990. Baya ga mai da hankali kan mata da kananan yara, uwar gidan shugaban kasar za ta ja hankali kan matsalar karancin abinci dake ta'azzara a gabashin Afirka yayin da ta ziyarci Kenya.
Tunan ba da jima'a ba Sarfilu zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan zamu leka Najeriya inda kotun kolin kasar ta dage sauraron karar da wasu gwamnoni suka shigar a kan gwamnatin Najeriya da CBN. Domin sauya wato wa'adin sauya amfani da naira inda na tattauna da Halima Abdulrauf ta waya ta Lahore.
Halima, mun samu labarin dage sauraron karar da gwamnatocin Zamfara, Kogi da Kaduna suka shigar da gwamnatin tarayya na kin amincewa da ranar daina amfani da tsofaffin naira a Najeriya. Ko zaki mana karin haske akan wannan batu?
Yau da safiyar nan ne kotun ta yi zama inda aka samu mai kusan da suka zauna akan wannan batu na shigar da kara da gwamnoni suka yi. Amma a yau abin da aka yi na daban shi ne tun farko gwamnonin Kaduna, Kogi da kuma Zamfara suka shigar da kara. An samu wasu ƙarin gwamnonin da suka kai yanzu adadin su gaba ɗaya ya kai 10 waɗanda su ma sun ce sun shigar da kara akan gwamnatin tarayya da babban bankin ƙasar. Da su janye batun za a daina amfani da tsaffin takardun kuɗin zuwa ga lokacin da su takardun kuɗin ne za su kare a cikin ƙasa da kan. Shi ne akwai gwamnan Abia wanda shi ma yake son a sanya shi a cikin gwamnoni da suke kalubalantar wannan abu tare da sauran takwarorinsu uku da suka fara shigar da ƙarar jikwar. Wanda daga baya su alƙalan suka ce a'a saboda ya shigar da nashi buƙatar a ƙwararren lokaci ba za su sa shi a cikin jerin waɗannan gwamnoni. Da suka kai yanzu 10 da suka kalubalanci gwamnatin tarayya a game da wannan batu. Kuma sun ce yanzu a yanzu na kan bakar su cewa daidai a barzancen an daina amfani da zaɓen takardun kuɗin sakamakon yadda talaka suka shiga matsayi abinci ma da za a sa baki ya gagara saboda ba za ka iya cire kuɗi ba. Ka mai da kuɗinka banki sun ce za a mai maka wato cash swap ne abin da babban bankin ƙasar ya faɗa. Cash swap abin da su gwamnonin suke nanatawa shi ne yana nufin in ka kai 10,000 banki za a baka 10,000 ka in ka je karba. Amma kuma da aka shigar da kuɗi aka ce an kai kusan tiriliyoyi 2 sama zuwa bankunan ƙasar na kasuwanci yanzu an baza biliyan 500 ne kawai wanda ai ba zai wadaci ɗan ƙasa ba abinda yake kawo matsalar karancin sabbin takardun kuɗin a cikin ƙasa.
Yaya al'umma suka karɓi wannan sakamako da ya fito daga kotun?
Magana ta farko ita ce kotun ta ɗage sauraron ƙarar daga yau 22 ga watan Fabrairu zuwa 3 ga watan Maris. Zai kasance kwana kusan 7 bayan an kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Wanda kuma 'yan ƙasar na ganin cewa wasu na cewa wannan yunkuri ne na tabbatar da cewa an dage da batun ko an rage batun sayan kurkuku a wannan zabe na ranar Asabar. Wasu kuma na ganin akwai wata manufa na daban inda wasu ke marhaba da batun cewa idan za a bi matakin kotu za a ci gaba da amfani da zaɓen takardun kuɗin ne kamar yadda shi su gwamnonin kamar na Kaduna suka umarci al'ummar su ci gaba da amfani da kuɗaɗen wanda ke samun turjiya da karɓuwa a lokaci guda. To abinda muke gani a ƙasa yanzu kamar yadda muka zanta da wasu mutane a yanzu wanda ba zai yi ma hada rahoto ba ne suna cewa idan dai bankuna za su ci gaba da karɓar kuɗin su za su ci gaba da mu'amala kuma da ranar nan ma akwai mai sayar da lemo a kan titi da na ce musu idan kotu ta zartar da cewa ba za a ci gaba da amfani da wannan zaɓen takardun kuɗin ba ya za ka iya ce ina karɓa in aka kawo min zaɓen takardun kuɗin nan ni zan karɓa.
Gode sosai Halima da. Halima Abdulrauf kenan da ƙarin bayani game da sauraron ɗage sauraron ƙarar da gwamnonin Arewa uku suka shigar da gwamnatin Najeriya da babban bankin tarayya CBN kan wa'adin daina karɓar tsofaffin kuɗin naira. Yanzu ga Sarfilu da cigaban labarai.
Jami'an Falasɗina sun ce akalla Falasɗina 10 ne suka mutu, kana wasu 200 suka jikkata a wani samame da sojojin Isra'ila suka gudanar da rana tsaka a yankin yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗina ta ce wani dattijo mai shekaru 72 na cikin waɗanda suka mutu. An kai samaman ne a yau Laraba a birnin Nablus, wurin da ake yawan samun ayyukan soji. Rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar da cewa ana gudanar da wani samame, amma bata bayar da wani ƙarin bayani ba. Wannan dai yana daga cikin tashin hankula mafi muni a cikin shekara guda da aka shafe ana gwamza fada a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Qudus. Fiye da Falastina 50 aka kashe a yammacin kogin Jordan da gabashin Qudus tun farkon shekarar 2023. Daga ƙarshe ƙasar Jamus ta sanar yau Laraba cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Iran guda biyu a matsayin martani ga Iran kan yanke hukuncin kisa kan wani bajamishi. Matakin da ya zo ne kwana guda bayan da hukumomin ƙasar Iran suka sanar da hukuncin ɗaurin rai da rai ga Shamshid Shamad wanda aka samu da laifin ta'addanci. Iran ta zargi Shamad bajamishi da ke zauna a Amurka da jagorantar reshen ƙungiyar masu ra'ayin masarautu. Iyalansa sun ce shi kakakin ƙungiyar 'yan adawa ne kawai, kuma jami'an leƙen asirin Iran suka yi awon gaba da shi. Ministar harkokin wajen Jamus Anina Bokov a wata sanarwa ta fitar yau Laraba ta ce suna kira ga Iran da ta janye hukuncin kisa da aka yanke wa Shamshid tare da samar masa da tsarin ɗaukar ƙara kamar yadda tsarin doka ya bashi.
Madalla. Yayin da babban zaben Najeriya na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya ke dadda matsowa, muryar Amurka ta shirya taron ganawa da al'umma da mata musamman domin wayar da musu da kai akan zaben mai tafe. Kuma wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana ƙarin haske a game da taron a wani hira da ne da ita ta wayar talho.
Ya Madina, yanzu haka kuna nan a cibiyar cigaban mata da ke Abuja inda ke gudanar da taro, kuma na tabbata taro ya kankama. Mai sauraro zai soki ki mashi ƙarin bayani akan abin da ke wakana a wurin wannan taro.
Sanin shi ne cewa kusan kashi 80 na masu kada ƙuri'a a Najeriya nan mata ne. Duk jiha da kika je za ki ga cewa mata su ne suke fin yawa a layi a lokacin kada ƙuri'a. Ba zancen rana ba, ba zancen ruwa ba, ba zancen iska ba, duk baya hana su fita su je su kada ƙuri'unsu. Wasunsu ma in gaya miki da kwando suke tafiya da kayan abincinsu a hannu saboda su bi wannan layi su zaɓi waɗanda suke ganin sun dace su shugabance su. Amma kuma sau tarin yawa za ki ga cewa sai an kammala zaɓen gaba ɗaya ki ƙirga ki gani sai ki ga shin wai mata nawa ne ma suke cikin waɗanda suka tsaya zaɓen. Sai ki ga kila mace ɗaya ko mace biyu, kuma a lokacin sakamakon zaɓen ma an kada su, ba su da ta cewa, ba su da ƴanci nasu na kansu na cewa ga yawan matan da muke so a sa su ko su tsaya takarar ko kuma a kafa gwamnati da su. Duk da cewa a shekara 1979 an yi taron mata a ƙasar China, wato Beijing ta ƙasar China, da mata suka nemi kashi 35 cikin 100 na dukkan mukamai, kai ko na siyasa ne ko kuma na gudanarwa wato na mulki. Amma an gaya miki har yanzu zuwa yau ko a ƙasa irin Najeriya ƙarshen ta ina ga yanzu muna da yawan mata ba su fi kashi 10 cikin 100 ba a mukamin gwamnatin ba. Ba a maganar ma tsayawa takarar, ba a ma bari su tsaya takarar. Muna da guda ɗaya da ta fito tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa, amma kan ki ce kwabo an jefar da ita a gefe. Wanda suka fito takarar gwamna kamar Aisha Tahiru Binani a jihar Adamawa makon da ya gabatan nan kawai aka fito da wani hukunci wai cewa an kira ta da bayana gaban wani kwamiti ta kare kanta, wai bata zo wannan kwamiti din ba, saboda haka wai a jam'iyyarta da ta riga ta tsayar da ita a kujerar gwamna ta jihar Adamawa wai an dakatar da ita na wata 6.
Idan an dakatar da ita ba na tare numfashinki ba, idan an dakatar da ita to ina matsayar zaɓe da za a yi?
Kenan wato suna son a ce in an dakatar da ita na wata 6 nan kenan ba za a tsaye da ɗan takara a jam'iyyarta a jihar Adamawa ba.
Ya al'umma suka karɓi wannan kira da kuka musu zuwa wurin wannan taro ganin cewa ga shi zaɓe ya kunno kai sauran 'yan kwanaki ake magana?
To DJ Gwargwado mun samu mata masu faɗa a ji. Kin ga dai yanzu muna da mace ɗaya wacce yanzu haka tana takarar kujerar gwamna a jihar Neja wato Mina kenan. Muna da wadda take takarar kujerar sanata a nan babban birnin tarayya. Sannan muna da wacce ita jakada ce ta zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
Madina Dauda kenan a ƙarin bayanai da tattaunawa da ne da ita akan zauren ta al'umma da suka gabatar a birnin tarayya Abuja a majalisar tarayya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Kazalika muna nan a shafin Twitter, Facebook da Instagram inda za ku samu labarai da dumi-dumin su. To yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ganana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala bayanai ne kan muhimmancin zuba jari ta hanyar kafa bankuna a Arewa. Da aka yi ne mai zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa wato Bank of the North. Shi kuma mai bushara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi ne don dawo da zaman lafiya da Arewa ta ci moriyarsa a tarihi.
Arewa zaman ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Da farko ga tsohon akanta Yariman Muri Alhaji Isa Tafi da Mafindi da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna a Arewa kamar yadda ya faro bayanai a makon jiya.
Kowane kasuwanci nan adam ne ke zama da kunyansa ya fidda shi. Don kungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin kungiyar nan kamar gwamnoni 19 na Arewa. Za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin. Ba za sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba. Ba shi ya kashe bankin Arewa ba. Bankin Arewa nan tana da assets ya fi wanda First Bank take da shi yawa a Najeriya a Arewa. Ba garin da bankin Arewa bai da gini. Ba garin da bai da plot. Amma dan Peters kuɗi dan kankane aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters na bankin Arewa a Kano. Wani banki ne ke da wannan headquarters a Lagos ko Ibadan ko Enugu yake da wannan gini wanda aka sayar wa wani ko wasu haba mutar sai a kanmu.
Alhaji Isa, akwai irin bankunan da zamu ce na haɗin kan al'umma na noma da sauransu su ma ina jin watakila akwai waɗannan irin su a yankin Arewa.
Eto duk dai banki ne ita ce banki yanzu yadda yaya mu mutallab da irin suka suka yi jais mai zai hana mu irin wannan bankuna ko masu sai da kosai masu sai da wake masu sai da gida a dawanau za su haɗu su da banki ya biya bukatunsu masu sai da kifi a daura masu sai da kifi a kebi ba ga da sauransu za su yi fit da banki a taru a mai da hankali wuri ɗaya ne. Dalili ya zo yanzu an taɓa mu mun ji lallai dalilin da ya zo kai lokacin da muke tashi akwai abu da muke gani ana yi a Kamaru ana kiransa cattle bank inda duk mai son sayar da saniya zai kawo bujuminsa sai a dubi bujumin a ce wannan bujumi yau kana so ka sayar da shi nawa a ce naira 20,000 ce a wannan in ya je kasuwa ba za ka samu 10,000 ba kana buƙatar 20,000 a ce to sace a nan sai a baka 20,000 sai a kama shiyar da wannan saniyan da abincin da ya kamata da magungunan da ya kamata ana masa wanka ana har kafin wata uku saniyan nan darajarsa ya kai 60,000 kaga sai a kai shi kasuwa a sai da shi 60,000 kai already ka karbi 20,000 kaga darajar saniyan nan yana da 40,000 kuma ko ba haka ba kuɗin da aka biya a jikin saniyan nan 20,000 sauran ƙarin 20,000 kuma ku sake rabawa da kai da wanda ya kiwata saniyan nan kaga ba wani mai faduwa ba wani mai riba amma duk mun ya da su mun ɗauki sanda muna kiwon shanunanmu muna gararan ba laifin kowa ba ne ya cewa ba Fulatani ya yi kaza ya yi kaza mu da kanmu mu muke da hikima mu za a haifa da dukiya awan da aka haife ka ana haifuwa ka kana da miliyan nawa saboda za a baka shaniya wajen 60-70 nan da aka haife ka amma baka da ɗakin kwana baka da gida baka da makaranta baka da asibiti har yau ma gaba da dukiyar naka ba zai bai da amfani to a koma a samu yadda za a shimfida wannan cattle bank din a sami yadda za a shimfida wuraren kiwo yanzu na da nake magana a gona na anan jikwai a Abuja ina da shiyawa iri-iri ya ka iri shida akwai wanda saniya in ta ci wannan shiyawa ba za ta yi wata uku ba za ta baka riban da za ka ga mamaki kwanan nan naji gwamnan Cross River yana yaba murgu wanda Allah ya mana birjik yana nan a Taraba amma shi aje kawo shi daga Cambodia muna da ita a Taraba shine ciyawan da yasa duk shanu kaga suke gangarowa zuwa Taraba da Benue su je su shiga sababi saboda ba samu gwamnatoci da za su lura da su su shimfiɗa yadda za a tafiyar da kiwo na mutunci a wannan wuraren ba muna son duk wanda yake zai zama shugaban ƙasa ya ɗauki kiwo da nama sana'a kuɗin da yake ciki ya fi mai ya fi crude oil nan da muke wahala akai don babu da ilimin sarrafa mai amma muna da ilimin sarrafa saniya nan abu kaɗan kawai za a yi a sami zaman lafiya na faɗace-faɗace a sami zaman lafiya na yaga juna a sami nama kai ba a jikin saniya amma yanka da ba abin da muke yarwa har jinin muna sarrafa shi har ƙashi muna sarrafa shi fata dukiya ne dujjar ba da Allah ya kawo mana kada mu ɗauke shi kamar ba karatu ba ne a'a mu ɗauke shi ba iftila'i wahala ba ne a'a karatu ne Allah ya kawo mana mu sarrafa kanmu wallahi za mu sake tashi arewa ba za ta mutu ba.
Mun gode Yariman More. Malami addini Kirista mai bishara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi don dawo da zaman lafiya irin na tarihi a yankin arewa. Fasto Abu ya nuna cewa abu ne mai sauki a samu dawo da salamar matukar dai aka rika girmama juna da bin matakan da suka dace.
Ko a gwamnati nan mun rubuta tsari wajen kashi uku yadda za a kawo zaman lafiya amma ko guda daya bai amfani da ita ba. Babban abun kasan Najeriya ka sace wanda addini ta riga ta shiga zukatan mutane. Kirista yana doka kanshi ya mafi wanda ya mafi ba Yahudi. Musulmi na dokan shi ma ya fi wanda yake a Saudi Arabia. Saboda haka abinda zai kawo zaman lafiya na farko gwamnati kuma ba za ta iya ta ce ta kawo zaman lafiya ba. Babban abinda gwamnati ta yi shi ne ta kafa Ministry na Religious Affairs wanda ta ba musulmi special senior spiritual advisor Christian spiritual don a ba su yanci su koma ga grassroots na waɗannan addinai a haɗa su a su da su. Ba gwamnati ba su da su su zauna su duba kansu su duba lafiyar kasar nan su duba gaban kasar su duba baya to babban abin da zai kawo zaman lafiya shine kowa da kowa ya zauna an bincika menene wani ya saba mu wani aure kaza a yafi ma juna a dawo ba magana ce wani kaza a wani yake cin a sai mun gafata ma juna babban magana kenan.
Naga ka sa dole kamar sai gwamnati ma ta shigo cikin lamarin.
Eh gwamnati nata za ta goyi bayan waɗannan mutanen wato waɗannan special advisor zai suka kafa committee ko mutum bakwai ko a Kirista ko a Musulmi a kira manyan addinai nan a zauna da su bayan mun zauna mun yadda da junan mu mu ne fa wa'azin da na faɗi a soce shine kuwa zai doka abinda muliman ya faɗa hudu ban da shi za a doka to idan mun canja rayuwar maganganun mu wato wa'azin mu muna wa'azin zaman lafiya da kauna da rashin bambanci da sauransu na gaya maka nan da wata biyu zaka ga Najeriya ta warke.
Wasu fi kalubalen ma akwai matsalar yadda wasu suke yin wa'azi ko suke faɗan maganganun da ba na zaman lafiya ba.
Ai babban matsalar a kasar shi ne wani zai ce ai ni kaza ne bana zo ba kai ku yarda da wani shi Kirista ne wani shi Musulmi ne wani Fulani ne wani kaza ai duk wannan maganganun idan ba mun zubar da su ba za mu samu zaman lafiya ba sai mun zubar da wadannan wani ya ce ai ni ba zan yi bi ai Fulani suna kashe mu ai kaza ba Fulani ba da kowane kabila akwai marasa adalci a ciki kowane kabila akwai mugaye a ciki kowane kabila akwai masu kyau a ciki saboda haka abin da yake farko shine dole sai mun canja wa'azin da muke shine ka zama lafiya.
Wannan ya nuna yin an bi wannan tsarin yan arewa duk za su dawo su zama yan uwan juna wannan ya taimaki wannan ba tare da nuna wani bambanci ba.
Yes idan Allah ya yarda inda maganan arewa ne an riga an gama sulhu ta zo arewa ka ji duk wani wanda yake maganan arewan nan fa ita ce zaman lafiyar Najeriya kuma Allah ya da arewa ta dinku kenan tunda su da tawon arewa su riga sun nuna cewa ga abin da ya kamata wallahi muna goyen bayan su domin me duk wanda ya bi ubansa ya biya da ubansa to yana da albarka mu kuma albarkar da muke so babban abin da muke so kenan.
mun gode Fasto Aminci. Masu sauraro, a nan zamu nade tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu, zamu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
To sai da Nasiru Adamu Ali Kaya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email.
A yau daga dandalin mu na sakonni zamu fara ne da sakon Isuhun Jila Faki. Yace salam DOA Hausa, muna roƙon Allah ya sa mu gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ka kiyashe mu zaɓen tumin dare. Amin. Sakon mu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace kasashen duniya da masu hannu da shuni game da kungiyoyi da sauran jama'a a duk inda kuke, da fatan za ku himmatu sosai wajen ci gaba da kaima kasar Turkiya da Syria agajin gaggawa, duba da ganin kasashen suna matukar bukatar tallafi sakamakon mummunar girgizar kasa da suka fuskanta. A sakon Ado Salati goma ga Annabi Rijal cewa yayi zancen da sarakunan gargajiya da shugabanni suka yi ga al'ummar Najeriya na cewa mu gudanar da zabe cikin natsuwa da kwanciyar hankali don dorewar zaman lafiya, hakan yayi daidai domin babu abin da ya kai zaman lafiya dadi a rayuwar bil'adama. Sai sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura wanda ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Sabon shafin yanar gizo da sashen Hausa na VOA suka bude mana don jin sakamakon zaɓe. Hakan abin ajinjina ne ga sashen Hausa na VOA. Muna godiya ga ma'aikatan sashen Hausa na VOA. Allah ya bamu ladar zumunci. Allah ya ƙara mana danƙon zumunci tsakaninmu da ku. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salon VOA Hausa, yau taron kwana biyu a gudanar da babban zaɓe a ƙasarmu Najeriya. Ina kira ga matasanmu da gujewa duk wani tashin hankali a lokacin gudanar da zaɓen. Mu zama jakadu na gari. Daga ƙarshe nake addu'a, Allah ya zaɓa mana shugabanni masu ƙaunarmu. Amin summa amin. To muna godiya, ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, ku kuma aiko mana da sakonninku.
Ta gaida Binta Esiro. Kafin mu karkare shirin yanzu ga dabarai amma a takaice.
To Aisha a takaice, shugaban Amurka Joe Biden da sakataren janar na kungiyar tsaron NATO John Stoltenberg suna birnin Waso a yau Laraba don halartar taron koren kasashe tara na Bucharest, kasashen da ke gabar gabashin NATO da suka haɗa da Bulgaria da Jamhuriyar Czech da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da kuma Slovakia. Wannan rukunin da ba a san shi ba wani shiri ne da shugaban Romania Klaus Iohannis da shugaban Poland Andrzej Duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin kungiyar tsaron NATO don tallafa manufofin kungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin Baltic da Bahar Maliya. Yau Laraba, Faron Faransa ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da Rasha ta yi a Ukraine, da yake magana lokacin taronsa na mako-mako. Paparoma ya kira rikicin yakin da bai dace ba na rashin tausayi. Paparoma da ya sha yin kira da a samar da zaman lafiya tun bayan da Rasha ta tura dakarunta zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun bara. Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyara ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka. Jill Biden ta mai da hankali ne kan ƙarfafa mata da matsalolin da suka shafi ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addabi nahiyar.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can zuwa anjima da dare. Mu sake dawowa a cikin shirinmu na dare misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu kafin mu sallama, sashen Hausa na mika wato yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma injiniyar mu ta wannan lokaci da wato producer mu ta wannan lokaci Julie Letus Gresham da injiniyar mu Alfredo daga nan birnin Washington DC. Ni Aisha Mu'azu nake cewa kasance lafiya. Ma'assalam.